إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na Masjidu Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi domin ci gaba da karatu cikin littafin Adwa'un ala Jihadi Umara bin al-Khattabi radiyallahu anhu. Wannan ita ce halka ta 42 a wannan yammaci na Alhamis 11 ga watan Jumadal Ula, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda yake daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2021. A halkar da ta gabata mun kammala bayani dangane da misalai da mawallafin wannan littafi na Adwa'ul Bayan yake kawowa, waɗanda suke fito da yanda Sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Misali na uku da ya kawo mana shine abin da ya auku a yakin Banul Mustalik, wanda mun kammala bayani a kansa da irin gudumawar ko rawar da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya taka a wannan yaki, wanda ya fito mana da yanda yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Misali na hudu yakin Khandaq, wanda ake kiransa yakin Ahzab, shi ma mun yi takaitaccen bayani dangane da wannan yaki din, abin da ya kunshi yakin kama daga tarihin yaki din da kuma sababin da ya sanya aka kira yakin da Khandaq, sannan aka kira shi da Ahzab, da kuma takaitaccen bayani dangane da sababin yakin, me ya sabbaba yakin, sa'annan kuma takaitaccen bayani kan yaki din. Abu na gaba da zamu je gare shi dangane da shi wannan misali na hudu shine Ghazwatul Khandaq, yine irin rawar da Sayyidina Umar ya taka, wacce za ta fito mana da yadda yake lazumtar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki din. Yace wa fi hadhihi al-ghazwa fatati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi waqtiha fa qadaha ba'da khuruj al-waqt. A wannan yaki na Khandaq, wanda mun yi bayanin sa a halkar da ta gabata, ake bayyana mana cewa fatatin nabiyya as-salatu fi waqtiha, sallah kan lokacinta ta wuce wa annabi, wato annabi bai samu yayi sallah akan lokacinta ba a wannan yaki din. Fa qadaha ba'da khuruj al-waqt, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya wannan sallah da ta kubce masa akan lokacinta, annabi sai ya biya ta bayan lokacinta ya fita. فقد ورد في الصحيحين أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب حديث يازو cikin Bukhari da Muslim cewa lallai sayyidina Umar dan Khattab Allah yarda da shi ranan yakin Khandaq ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rana ta fadi sai yake zagin kafiran Quraishawa yake cewa ya rasulullah ma kittu usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu taghrub yace ya rasulullah wallahi ban iya nayi sallar la'asar ba har sai da rana ta je dab da faduwa قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت سي النبي yace to ai ni ma banyi sallar la'asar din ba ba kai kadai ba ni ma ban sallaci la'asar din ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina umar fa qumna ila butahan marawaitin hadisin yace sai muka tashi muka tafi zuwa ga butahan butahan wani kwazazzabo ne cikin kwazazzabin madina فتوضأ للصلاة سي النبي صلى الله عليه وسلم يي الولا وتوضأنا لها مو ما سي muka yi alwala wannan sallar da ta kubce mana fa sallal al-asr ba'da ma gharabat ash-shams sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar al-asr bayan rana ta fadi thumma salla ba'da al-maghrib sannan bayan yayi sallar al-asr sai yayi sallar maghriba wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa abin da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo mana shi a wannan babi da yake fito mana da misalai da suke bayyana yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sayyidina Umar gurin waye zo ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da dai lokacin rana ta fadi yake zagin mushrikai na Quraishawa yake kausasa harshe a kansu saboda bai samu ya sallaci la'asar ba har sai bayan rana ta fadi yana koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzon Allah yake bayyana masa cewar wannan ba kai kadai ta shafa ba sayyidina Umar ni ma ta shafe ni dan ban samu nayi sallar la'asar ba har kawo yanzu da muke magana da dai lokacin da annabi suke magana shi da sayyidina Umar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar la'asar ba to kaga wannan ya nuna maka lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wazada muslim a wata riwaya ta muslim ya kara akan wannan yake cewa qala yawmal ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan yakin ahzab shagaluna anis salatil wusta salatul asr mala allahu buyutahum wa quburahum naran mushrikai sun shagaltar da mu daga sallah wacce take sallar wusta Allah a cikin alqur'ani ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye salloli da sallar wusta kaga anan da Allah ya ce ku kiyaye salloli ai sako ya isa wanne salloli ne Allah yake umurtan al'umma ta annabi da su kiyaye salloli guda biyar cewa da Allah ya hafizu ala salawati kaga umurni ne Allah yake mana mu kiyaye salloli guda biyar to Allah sai ya sake cewa wasalatil wusta da kuma salatul wusta me yasa aka kede salatul wusta da ambato dan a nuna fifikonta akan sauran salloli dabi'a ce ta larabawa in sun ambaci abu a dunkule cikin abin da aka ambata sai aka ware wani da ambato wannan na nuna cewar wanda aka ware shi da ambato yana da fifiko akan saura a ce dalibai suna da ladabi to Zaidu yana cikin daliban sai a ce Zaidu ma yana da ladabi kaga cewa da aka yi dalibai suna da ladabi Zaidu ai yana daya daga cikin dalibai ne cewa da aka yi dalibai suna da ladabi ai Zaidu shi ma ya shiga cikin su ko kaga da aka sake ambato aka ce shi ma Zaidu yana da ladabi kaman ladabin da Zaidu ke da shi ya doro akan na sauran dalibai shi yasa bayan an ambace shi jumla cikin dalibai aka kebe shi da ambato to wannan salo ne na Larabawa idan sun ambaci abu a dunkule cikin abubuwan da aka ambata a ware wani ko a ƙara maimaita ambaton wani cikin abubuwan wannan na nuna falala ko kima na wannan abu to cewa da aka yi salatul wusta bayan an ambace ta cikin jam'i aka ware ta da ambato aka maimaita ambatanta wannan na nuna falalar wannan sallah din to anan annabi sai yake bayyana mana wacce sallah ce Allah ya nuna kimar ta a wancan aya ta cikin suratul baqara da Allah yake cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli guda biyar sai Allah ya sake cewa wassalatul wusta da salatul wusta to shine anan annabi yake bayyana mana wacce ce salatul wusta yace shagaluna ani salatil wusta sun shagaltar da mu daga salatul wusta salatul asr tace sallar al'asr kenan yanzu sallar al'asr ita ce salatul wusta da Allah ya nuna kimar ta a cikin wannan ayan kaga kenan sallar al'asr tana da kima tana da falala sosai to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kimar wannan sallah da falalarta da matsayinta gurin Allah da Allah ya nuna kimar ta da darajanta akan sauran salloli to shine annabi ya musu wannan addu'a din cewa mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajensu da wuta da kuma kaburburansu wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi cewa Allah ya cika gidajensu da wuta Allah ya cika kaburburansu da wuta addu'an annabin ta karbu kaga annabi baya addu'a ta fadi kasa banza to yanzu lafazin ma da annabi yayi amfani da shi anan cewa mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajensu da wuta da kaburburansu lafazi ne na mabi mabi ai shine abin da ya riga ya faru ko kamar yanzu annabi yana bada labari ne ma Allah ya ma riga ya cika gidajensu da wuta Allah ya riga ya cika kaburburansu da wuta saboda sun shagaltar da mu daga sallar al'asr kenan wannan mummunan abu suka yi yanzu mutun yayi kai kawo wajen hana mutane samun daman yin sallah wannan yana da illa sosai shi yasa annabi ya musu wannan mummunan addu'a duk da cewa mushrikai ne amma tare da haka annabi ya ƙara musu wata addu'a wacce take da muni sosai saboda yanda suka shagaltar da shi daga wannan sallah wacce take mai kima mai daraja shine malamai suka ce tabbas yana da hatsari a kange mutum ko a hana mutum daga yin sallah matukan lokacin ta yayi to amma yanzu wani dabi'a da muka dauka ƴan uwa shine ba ma damuwa da lokacin sallah idan mun tashi in mitin za a yi ba a damu da lokacin sallah ba idan jarabawa za a yi aka tashi tsara timetable na exam ba a damu da lokacin sallah ba misali za a iya cewa za a shiga karfe 2 a fito karfe 5 kaga dole lokacin sallah zai tsarma alhali kuma abun a hannunku yake ku musulmai in kun ga dama za ku iya tsara time din exam din ta yanda lokacin sallah ba zai tsarma ba to amma saboda me saboda yahudawa sun yi tasiri akan mu sai ibadar mu ta zama ba ta da kima a gurin mu karan kanmu kaga yanzu fa ba su suke tsara mana ba mu muke tsara kawunan mu yawanci sai kaga muna samun wannan matsaloli din ko kuma a ce za a shiga exam karfe 11 za a fito karfe 2 misali nake ba mu kaga lokacin azhar dole ya tsarma ciki an shiga 11 12 12 misali za a yi awa 3 sai a ce za a shiga karfe 11 a fito karfe 2 kuma in ka duba kaga wanda suka tsara timetable din musulmai ne ba arna ba kaga yahuda sun yi galaba akan mu ya zamanto kai kawo wajen kawar da mutum daga lokacin sallah bai samu yayi ta akan lokaci ba ba da wani uzuri mai karfi ba yana da hatsari to shi yasa anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan mummuna addu'a yace mala Allahu quburahum buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajensu da wuta ai mala'a fi'ili madi ne mudari insa yamla'u kaga da annabi cewa yayi yamla'u kamar yanzu yana roƙon Allah a nan gaba Allah ya cika gidajensu da wuta ya cika kaburburansu da wuta amma sai annabi ya amfani da lafazin da ke nuna ai abin ma ya riga ya au dan ya nuna tabbatuwan faruwan abin shi yasa yanzu akwai bambanci kayi addu'a da lafazin madi da kuma lafazin mudari. Misali kace ghafarallahu laka, ai lafazi ne ne na madi mai nuna cewa ai Allah ma ya riga ya gafarta ma. Yana da bambanci kaman akan kace Allahumma ghafir li fulani, nan kana roƙon Allah ne a nan gaba ya gafarta ma wani. Amma in kace ghafarallahu li fulani, ai Allah ma ya riga ya gafarta wa wani. Shine suka ce addu'a da lafazin madi yafi kaiwa iyaka, yafi kaiwa makwara akan addu'a da lafazin mudari. Saboda lafazin madi yana nuna abun ma ya auku ya gama. Kamar misali kace wa mutum jazakallahu khair, ya bambanta da kace Allahu yujzika khair. Kaga jazakallahu khair, Allah ya ma riga ya saka maka da alkhairi. Ya bambanta da kace Allahu yujzika khair, Allah ya saka ma da alkhairi. Kaga jazakallahu khair, Allah ya saka maka. To anan gurin Annabi yayi amfani da lafazin madi dan ya nuna tabbatuwa da rashin kokonto kan addu'an da yayi, cewa addu'an da ya fata ma riga ta faru. Mala Allahu, Allah ya cika gidajensu da wuta da kaburburansu. To anan gurin dangane da cewa Allah ya cika gidajensu da wuta da kaburburansu, malamai sun yi fassara guda biyu. Fassara ta farko da suka yi, addu'an da Annabi yake musu, amana Allahu buyutahum naran wa quburahum, kamar yanzu Annabi yana musu addu'a ne a gidaje guda biyu, gidan duniya da kuma gidan lahira, cewa mala Allahu buyutahum naran, wannan addu'a Annabi yake musu a gidan duniya, wa quburahum kuma a lahira, tunda duk wanda ya mutu ai lahirarsa ta fara. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, ko duk wanda ya mutu shi lahirarsa ta fara. To yanzu wanda yake raye ai shi har yanzu yana rayuwa ne a duniya. To Annabi ya musu wannan mummuna addu'an a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira. Saboda me? Saboda sun shagaltar da shi da shi da sahabbansa daga sallah akan lokacinta, kuma musamman sallah mai falala irin sallar la'asar. To shine malamai suka ce addu'an Annabi cewa mala Allahu buyutahum nara, wannan addu'a ce yake musu a duniya. Wace irin addu'a? Ba wai wuta ta hakika Annabi yake nufi ba. Allah ya sa gidajensu a wayi gari, tamkar gidan da wuta ta ci ta cinye. Ma'ana Allah ya sa gidajensu su zama tamkar kufayi, sannan kuma dukiyoyinsu su zama toba nasu ba mallakan musulmai, su zama ganima ta musulmi. Iyalansu su zama ba nasu ba, su zama kamammu fursunonin yakin musulmi. Wannan shine abin da addu'an nan ta kunsa na mala Allahu buyutahum nara. Wato a wayi gari ba su ba labarinsu, gidajensu sun zama kufayi. Sannan wa quburahum nara, Allah ya kunna wuta cikin kaburburansu. A wayi gari kaburburansu suna ci da wuta, tunda ai akwai azaba ta kabari. To yanzu Annabi ya musu addu'o'i guda biyu, rayuwarsu ta lalace a duniya, abin da suka mallaka ya salwanta, gidajensu da suke zaune su zama kufayi, sannan in sun koma sun shiga cikin kabari, ai ta rura musu wuta a cikin kaburburansu, saboda sun hana shi sallah kan lokacinta da shi da sahabbansa. Wannan shine fassara na farko da wasu daga cikin malamai suka yi. Fassara ta biyu kuma da wasu daga cikin malamai suka yi, cewa wannan nar din da Annabi yake faɗi yana nufin fitina, ma'ana Allah ya rura fitintinu a cikin gidajensu, sannan Allah ya rura fitintinu a cikin kaburburansu. Shine sai amfani da kalmar wuta, ya aro kalmar wuta, tunda wuta ai tana dauke da fitina. To maimakon ya yi amfani da kalmar fitina, sai ya amfani da kalmar da tafi fitinan muni, tunda ita tana kunshe da fitina. Mala Allahu buyutahum nara, ai Allah ya rura fitintinu da bala'i da kata'i da tashin hankali a cikin gidajensu, haka kuma cikin kaburburansu. Me yasa? Saboda sun shagaltar da shi daga sallar la'asar da shi da sahabbansa. To wannan hadisi da muka karanta, kamar yadda na yi bayani a baya, dalilin da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo, Sayyidina Umar ne zo yake koka wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin samun dama ya sallar la'asar, saboda mugunyan ɗabi'a da manufa irin ta mushrikan Makka sun shagaltar da shi, sun hana shi ya sallar la'asar, gashi har rana ta faɗi, ya zo yana kausasa harshe a kansu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kwantar da hankalinka, ai ba kai kadai ba, ni ma ban samu na yi sallan ba, sun shagaltar da ni. To shi yasa sai Annabi ya musu wannan mummuna addu'a. me yasa aka kawo mana wannan kissa dan a nuna mana yanda sayyidina Umar yake lazuntar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karkashin wannan kissa malamai sun yi kokarin fitar da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa, duk da cewa fa'idojin kai tsaye ba su da alaka da karatun namu, amma saboda fa'ida da amfanuwa babu laifi in mun ambace su. Fa'ida ta farko da malamai suka ambata karkashin wannan kissa da muka karanta, wacce take fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka ce zai nuna mana, wannan kissa za ta nuna mana halarcin yin sallah cikin jam'i sallar da lokacin ta ya wuce. Saboda a nan gurin an ce mana fatawadda'a lis-salati, annabi sai yayi alola ga yin sallah, wa tawadda'ana lahamu ma sai muka yi masalla alola, fa salla al-asr ba'da ma gharabat ash-shams thumma salla ba'da al-maghrib. Annabi shi kadai ne yayi sallah, kaga ba shi kadai yayi ba, ya ce annabi yayi alola mu ma sai muka yi alola, sai annabi ya sallaci la'asr, lokacin da ya sallaci la'asr rana ta riga ta faɗi, kaga kenan lokacin sallar la'asr ya gushe. To su ma sun yi alola tare da annabi, sun yi sallar la'asar tare da annabi, shi ne malamai suka ce wannan zai nuna maka halaccin yin jam'i ga sallar da lokacin ta ya fita. Shi yasa Imamul Bukhari a cikin littafinsa Sahihul Bukhari ya kulla babi wanda yake kunshe da wannan ma'ana, ya kawo wannan hadisi da muka karanta karkashin wannan babi. Babun man salladin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti, wannan shine babin da Imam al-Bukhari ya kulla cikin littafin sa Sahihul Bukhari, babin da yazo yake magana dangane da wanda yayi sallah tare da mutane cikin jam'i bayan lokacin sallan ya tafi, shine babin da Imam al-Bukhari ya kulla. Kaga Imam al-Bukhari ko mutun ne wanda yake faqihi, Allah ya bashi fahimta, idan ya kulla babi ya kawo hadisi zaka ga munasaba sosai tsakanin babin da hadisin. To da ya kulla wannan babi sai ka wannan kissa da muka karanta karkashin babi din, kenan a fahimtan Imam al-Bukhari ya halatta bayan lokacin sallah ya fita ayi jam'i, ya halatta bayan lokacin sallah ya fita ayi jam'i, liman ya shiga gaba ya jama mu sallah, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin lokacin sallar la'asar ya fita amma yayi sallah tare da sahabbansa ya ja su sallah. Wannan shine fahimtan Imam al-Bukhari dangane da wannan kissa da muka karanta, wacce take nuna mana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar bayan lokacin ta ya fita. Kenan bayan lokacin sallah ya fita mutum zai iya sallah cikin jam'i, saboda wato akwai bambanci mutum yayi sallah shi kadai da yayi sallah cikin jam'i ko da lokacin ta ya fita. Yanzu wanda yayi sallah shi kadai, darajar da zai samu ba za ta kai wanda suka yi sallah su biyu ba, wanda suka yi sallah su biyu darajar da za su samu ba za ta kai na wanda suka yi sallah su uku ba, duk lokacin da adadin ya karu ya fi soyuwa gurin Allah, wato duk lokacin da adadin masallata ya karu to wannan ya fi soyuwa gurin Allah. Shi yasa yanzu ka je masallacin da ake cika kai sallah ya fi akan masallacin da ba a cika. Misali masallacin da in an zo bai fi sahu ɗaya ba, da masallacin da za ka je ya cika makil ko kuma za a samu sahu bakwai takwas, to ka je ka yi sallah a masallacin da zai cika kusan sahu takwas, mutum kusan 30-40 sama da ya fi falala, ya fi soyuwa gurin Allah akan ka yi sallah a masallacin da bai fi mutum bakwai mutum tara ba. Wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake ingantacce, wanda Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad ɗinsa, hadisin Ubayy ɗan Ka'ab, Allah yarda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, sallan mutum tare da ɗan uwansa, ma'ana sallan mutum biyu yafi tsarkakuwa, yafi daukaka a gurin Allah akan sallarsa shi kadai. Kenan yanzu ku yi sallah ku biyu yafi soyuwa gurin Allah, yafi tsarkakuwa akan kai sallah kai kadai, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajulin, mutum yayi sallah tare da mutane guda biyu, kaga su uku kenan ko, yafi tsarkakuwa yafi soyuwa gurin Allah akan yayi sallah tare da mutum daya, sai su biyu kenan. Yace wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah, duk lokacin da adadi yafi karuwa yafi yawa wannan yafi soyuwa gurin Allah kenan yanzu masallacin da aka fi yawa aka fi dandazo aka fi taruwa yafi soyuwa gurin Allah akan masallacin da adadin masu sallan ɗan kadan ne to wannan shine hikimar koda lokacin sallah ya fita mutane za su iya yin jam'i su sallah saboda su samu wannan falala na soyayya ta Allah madaukakin sarki a sallar su da za su sai dai kuma wannan ba bai bada lasisi wa mutum ya zauna shantake a gida yana ji an kira sallah yana zaune bai fito ba sai bayan an idar da sallah sai ya ce ai ina zo zan samu jama'a da zamu yi jami to amma kai wani babba asara asarar da kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da aka yi jama'atan tare da liman jam'i na farko akwai jam'i na farko shine wanda aka yi akan lokacinta a masallacin tare da liman akwai daraja da mutum zai samu 27 akan iya yi shi kadai to haka zalika idan an riga an yi jam'i na farko ku da kuka zo kuka yi jam'i na biyu wannan daraja fa kun rasa ta daraja na 27 din nan tana samuwa ne tare da liman wanda ya yi jam'i na farko misali muqaddara ana sallan azhar a masallacin nan karfe 1 to sai aka zo aka yi sallah karfe 1 liman yazo yi sallah da mutanen da basu fice mutum 10 ba yazo yi sallah karfe 1 to wanda suka halarci wannan sallan suna da wannan daraja kowane ɗaya daga cikin su yana da wannan daraja guda 27 Allah yana ninninka ma wanda ya ga dama wallahu yudha'ifu liman yasha to bayan an idar sai kuma wasu mutane 20 suka zo bayan liman yayi sallah da mutum 10 ya idar a karon farko karo na biyu sai mutum 20 suka zo sai ɗaya daga cikin su ya ja su sallah nan kaga liman yayi sallah da mutum 10 bayan ya idar kuma adadin da suka zo sun fi nasa sun ma ninka nasa to darajar da za su samu ba zai kai na jama'ar da suka yi na farko ba sai dai su sun samu falala na soyuwa na yawa amma kuma ba su kai waɗannan da suka yi matakin farko ba kaga kenan ba zai bada dama wa mutum ya zauna shantake a gida ba dan zai me zai babba asara ya rasa jam'i wanda ya rasa jam'i bisa uzuri shine in yazo maimakon yayi sallar shi kadai ya samu wani su yi tare shi yasa wani da ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an idar da sallah sai annabi ya ce wa zai tashi ya masa sadaka sai wani cikin sabban sai ya tashi sai suka yi sallar tare tare da cewa shi yayi sallah tare da annabi shi sai sallar sa ta zama masa nafila shi kuma wannan sai ya zama yayi sallar farilla annabi ya ce wa zai tashi ya masa sadaka ma'ana ya taimaka masa maimakon yayi sallar shi kadai ya taimaka masa su zama su biyu suka yi sallah saboda ya samu daraja daga gurin Allah madaukakin sarki to wannan hadisi kissa da muka karanta abu na farko da zamu dauka karkashin kissa din shine halaccin yin sallar da lokacin ta ya fita cikin jam'i kenan mutane in lokacin sallah ta ko kuma sun makara an yi sallah su haɗu su yi jam'i yafi akan su yi ɗaiɗaikun su saboda wannan kissa da muka karanta to annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa din jinkirta sallar la'asar da yayi har lokacin ta ya fita shin ya jinkirta ne a babin mantuwa ne annabi ya jinkirta ko kuma annabi yana sane bai samu daman yi bane saboda fitinan mushrikai da suka zo suna kokarin afka cikin garin Madina shi kuma yana ta kokarin tonan rami da shi da sahabbansa wasu malaman suka ce manta annabi yayi wannan aiki da yake na tonan rami shi ya mantar da shi wasu malaman kuma suka ce a bai manta ba yana sane da lokacin sallah amma bai samu daman yin sallan bane sai dai a lokacin ba a saukar da sallar tsoro ba tunda ai koda kana cikin halin rashin nutsuwa a halin yaki zaka iya yin sallah fa in khiftum farijalan aw rukbana ko akan dabba suke za su iya yin sallah in lokacin ta yayi to lokacin da aka yi yakin khandak ba a shar'anta musu sallar tsoro ba to tunda ba a shar'anta musu ba kaga kenan yanzu sai sun samu nutsuwa sannan su yi sallah wa idat ma'anantum fa aqimus sala in kun samu nutsuwa ku tsaida sallah to yanzu ba su samu nutsuwar da za su tsaida sallah ba
kuma ba a shar'anta musu cewa za a ai a wannan yanayin da kuke ciki za ku iya yin sallah ba. Daga baya ne aka shar'anta musu sallar tsoro, wasu malamai suka ce shekara ta 5 bayan hijira, wasu suka ce shekara ta 6 bayan sulhul hudaybiya, wasu ma suka ce shekara ta 7 bayan yakin khaybara aka shar'anta musu yakin tsoro, wanda koda ba su da hali na nitsuwa, ba su da yanayi na nitsuwa, suna fuskantar yaki za su iya yin sallah. Wanda aya cikin suratul nisa'i ta bayyana mana yanda za a yi wannan sallah na tsoro. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, ƙissar dalili ne da ke nuna cewar idan lokacin sallah ya fita, kuma wata sallar lokacinta ya shiga, to idan ka zo sallar da lokacinta ya fita ita ya kamata ka fara biya kafin ka yi sallar da yanzu lokacinta ya shiga. Ai yanzu lokacin sallar la'asar ya fita, rana ta faɗi lokacin sallar magariba ya shiga, amma annabi sai da ya sallaci la'asar ya biya sallar la'asar tare da cewa lokacinta ya fita, sai da ya biya sannan ya zo ya sallar magariba. Sai suka ce to ƙissar dalili ce da za ta bayyana maka cewar idan lokacin sallah ya fita, wata sallar kuma lokacinta ya shiga, sai ka biya wacce lokacinta ya fita sannan ka zo ka biya, sannan ka zo ka yi sallar da lokacinta ya shiga. Sai dai in kana tsoro kar wannan sallar da lokacinta ya shiga yanzu, kar kafin ka gama biyan wancan sallar ita ma lokacinta ya fita, sai zama sallolin da lokacinsu ya fita sun maka yawa. Mun gane bayani? Yanzu misali ya zo zai yi sallar la'asar, kuma sallar magariba lokacinta ya shiga. Gabanin ya yi la'asar ya idar, lokacin magariba ya fita, shafaki ya ɓaci. Duk da malamai suna da ra'ayoyi guda biyu dangane da mukhtar na sallar magariba, to zancen da ya fi rinjaye shi ne idan shafaki ya ɓace lokacin magariba ya tafi, to yanzu kai ba ka yi sallar la'asar ba. Sannan kuma ga lokacin magariba yana shirin fita, idan ka ce za ka tsaya sai ka yi sallar la'asar sannan ka zo ka yi sallar magariba, ka idar da la'asar magariba kuma lokacinta ya fita. To suka ce tsoron kar sallar da yanzu lokacinta ne, kar kafin ka biya waccan sallar da lokacinta ya fita ita ma wannan lokacin nata ya sake fita, sai zama yanzu ka yi salloli guda biyu duka lokacinsu ya fita, to ka fara gabatar da wanda lokacinta ne. Yanzu tsoron kar lokacin sallar magariba ya fita kafin ka yi sallar la'asar, to fara yin magariba ya zama ka yi ta a kan lokacinta, sai ka zo ita kuma la'asar dama tuntun da dama lokacinta ya riga fita tun ɗazu, sai ka zo ita kuma sai ka biya ta, sai zama ita dai magariba ka riga ka yi ta a kan lokacinta, tsoron kan lokacinta ya fita. In ka yi ta sai kuma ka zo ka yi la'asar, kaga yanzu jerawa ya faɗi a kanka. Tsoron kar sallolin da lokacinsu ya fita su yi yawa a kanka, la'asar lokacinta ya fita yanzu za ka biya ta, to kar kafin ka gama biyanta magariba ita ma lokacinta ya fita ka zo ita ma ka biya ta, to ba a son haka. Saboda mafi soyuwan ayyuka gurin Allah maɗaukakin sarki shine yin sallah a kan lokacinta. Abdullahi ɗan Mas'ud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan mafi soyuwan ayyuka gurin Allah maɗaukakin sarki, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yin sallah a kan lokacinta. Abu na hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa, saboda ƙissa ce wacce malamai sun fitar da darussa masu tarin yawa ƙarƙashinta, shine ya halatta idan mutum ya zalunce ka, zaluncin a ɓangaren addini ne ko kuma a ɓangaren duniya rayuwa, ya halatta ka masa mummunan addu'a. Kaga a nan gurin mushrikan nan sun zalunci annabi shi da sahabbansa ɓangaren addininsu, sun shagaltar da su har lokacin sallah ya fita, shi kuma mutum lokacin sallah ta fita bai samu ya yi ba, ba ƙaramin girma yake da shi gurin Allah ba. Allah yana so a yi sallah a kan lokacinta, kaga sun zalunce su da suka hana su su yi sallah, suka shagaltar da su su yi sallah a kan lokacinta. To wannan ya sa Sayyidina Umar ya zo yana kausasa harshe a kansu, yana faɗin munanan maganganu a kansu, annabi sai bai hana shi ba. Annabi da bai hana shi ba ya zama dalili da ke nuna cancantar kai addu'a wa azzalimi, in ka masa ba zai zama akwai laifi ba, wanda ya zalunce ka a ɓangaren addininka ko kuma ya zalunce ka a ɓangaren rayuwarka ta duniya. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai musanta Sayyidina Umar maganganun da ya zo yana yi a kan mushrikai, yana zaginsu yana kausasa harshe a kansu ba, dube da yanda suka zalunce shi suka hana shi sallah a kan lokacinta. abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta a abun so ne idan ka ga mutun yana cikin tashin hankali kai kokarin sassauta masa yanayin da yake ciki yanayi ne na rashin lafiya kaga yana cikin matsanancin yanayi to gaya masa lafuzza da zasu kwantar masa da hankali gaya masa lafuzza da zasu zama bishara gare shi yi lafazin da zai ƙara kwantar masa da hankali ya sanyaya masa zuciya yanzu sayyidina Umar ya zo a fusace ransa a bace zuciyarsa tana tafasa akan yana ga mushrikai sun gama da shi tunda suka shagaltar da shi bai samu dama ya sallar la'asar kan lokacin ta ba to annabi dan ya kwantar masa da hankali sai nuna masa cewa ba fa kai kadai bane a cikin wannan fitina din ko wannan zafi da kake ji bai takaita da kai kai kadai ba mu ma mun afka ciki mu ma ba mu samu mun yi ba to wannan zai sa sayyidina Umar ya dan ji sauti sassauci ya dan ji dama dama kan cewar ah to wannan abin da nake gani na afka ciki ashe ba ni kadai bane to abin da sauki wai bahaushe yana cewa mutuwar yawa kaka ne idan yanzu abu ya same ka in kai kadai ya samu zaka fi jin zafi sabanin inda yawa ya same ku zaka ji abin da dan dama dama ba wai kana fatan ya samu kowa bane a abin da dan saukin in ya same ka ya samu wannan ya samu wannan zaka ji abin da dan sauki ba ni kadai abin ya shafa ba amma idan kai kadai ne zaka ji abin ya fi maka ciwo to annabi dan ya sassauta wa sayyidina Umar sai ya ce to ai mun ma ban sallace ta ba ma'ana ba kai ba kai ma sayyidina Umar ni ma ban sallace ta ba to shine malamai suka ce karkashin wannan zamu fahimci cewar idan ka lura da cewa mutun yana cikin wani matsanancin yanayi to ka gaya masa kalamin da zai tausasa masa zuciyarsa kalamin da zai sassauta masa radadin da yake ji ko wani irin radadi ne ya al'asara ce yayi ta dukiya ko kuma wani nasa ya rasa to ka masa kalamin da zai kwantar masa da hankali ka masa kalamin da zai sanyaya masa zuciya wani yanayi ya samu kansa a ciki na rashin lafiya matsananci yi masa kalamin wanda zai sassauta masa wa yi masa bayanai wanda za su kwantar masa da hankali wanda za su zama kaman bishara gare shi cewa ah a yanayin ka ma sai na ga da dan dama dama akan jiya ka amma cikin iko Allah fa kana dan samun sauki fa to kaga ko da ba haka bane dai ka dan rage masa radadin da yake ji na zafi da yake ji na wannan ciwo yana ga ah to ai akwai bishara akwai nasara akwai ci gaba kaga zai dan sanyaya masa zuciya kusan dai abin da zamu karkare da shi shine wanda muka yi ta maimaitawa hikimar kawo wannan kissa karkashin wannan babi dan a nuna mana yanda sayyidina Umar yake lazuntan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu misali na gaba da zamu tafi gare shi anan gurin yace thumma sallaha bainal isha'ain a karshen kissar kenan sai annabi yayi sallar la'asar tsakanin magriba da isha sune isha'ain duk da isha'ai sallar isha ce ita ake cewa isha ko to idan an hada su biyu akan ce musu isha'aini sai a rinjayar da lafazin sallar isha wa isha da magariba gaba daya wannan salo ne na magana na larabawa yanzu misali ana cewa qamaran wa rana da wata duk da cewa qamar sunan wata ne to amma su biyu sai a ce musu qamaran ana nufin rana da wata misali ana cewa abuwan uba da uwa ana cewa abuwan duk da cewa abun sunan uba ne to amma su biyu sai a ce musu abuwan a rinjayar da sunan uba amma ana nufin su biyu cikin lafazi da ke nuna abu biyu to haka anan gurin cewa thumma sallaha bainal isha'aini bainal maghrib wal isha sai sallaci wannan sallah ta la'asar tsakanin salloli guda biyu sallar magriba da sallar isha misali na hudu da mawallafin wannan littafi ya kawo mana wanda ke fito mana da yanda sayyidina Umar misali na biyar kai na biyar ne ko misali na biyar wanda ke fito mana da yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya gabanin mu karanta misalin shi ma akwai bukatar mu duba abubuwa kaman guda hudu zuwa biyar ba tare da mun tsawaita ba abu na farko yaushe ne wannan sulhu ya auku ma'ana tarihin aukuwansa sulhul hudaybiya ya auku a ranar litinin a cikin watan dhulqa'ada wasu suka ce biyu ga watan dhulqa'ada wasu daga cikin malaman tarihi a shekara ta 6 bayan hijira a wannan zamani wannan sulhu wanda ake kiransa sulhul hudaybiya ya auku. Adadin musulmai mutum 1400. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da su, ya fita tare da wannan adadi daga garin Madina da nufin ya je Makka yayi umra. To amma tsoron rashin amana na mushrikai da kuma rashin aminci na mushrikai, wannan yasa Annabi shi da sahabbansa suka rika makamai wanda koda sun afka musu za su iya kare kawunansu. Annabi ya fita da wannan adadi na mutum 1400 ya nufi garin Makka da nufin zai je yayi umra, bai fita da niyyar yaki ba, ya fita da nufin zai je yayi umra. Wannan yasa Annabi ya rike hadayarsa tun daga garin Madina raquma guda 70 Annabi ya rika a matsayin abin da zai hadaya da su a lokacin da ya je yayi umra. To saboda sanin makirci irin na mushrikai na Makka, ƙurai mushrikan Quraishawan Makka, wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura dan leken asiri ya je ya masa gangane, ya je ya dubo masa me yayi, wani yanayi mushrikai suke ciki, mutan Makka Quraishawa wani yanayi suke ciki, menene manufarsu, menene ra'ayinsu dangane da fitan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Madina. Kuma Makka ya nufata alhali su suna zaune a Makka, Makka tana ƙarƙashin ikonsu, duk wanda zai je ya shiga yayi umra zai je ya shiga yayi ya fita ne ƙarƙashin ikonsu, duk wanda zai je yayi tawafi jikin ɗakin Ka'aba zai je yayi ƙarƙashin ikonsu. To Annabi tunda babu zaman lafiya tsakaninsa da mutanen nan, ya yaƙe su su ma su yaƙe shi. To tunda yanzu garin su zai je yayi wannan ibada ta umra, dole sai yayi gangane, sai ya ji yaya ne matsayinsu dangane da fitansa, shin suna da ta cewa akan fitansa ko kuma babu laifi, basu damu ba, basu daga kai ba, basu daga hankali ba. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wanda zai je ya leko masa, ya gano masa, ya binciko masa wani menene matsayinsu dangane da fitan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai tura Busr bin Sufyan al-Khuzai al-Ka'di, ɗaya daga cikin sahabbansa. Busr bin Sufyan al-Khuzai al-Ka'di shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ya tafi ya je ya binciko masa, ya samo masa labarai na mutanen Makka, Quraishawan Makka. To lokacin da Annabi ya fita daga garin Madina har sai da ya isa Usfan, wannan ɗan leken asiri da ya tura bai dawo ba. To bayan ya isa Usfan bai jima da isa ba, sai gashi ya dawo, wanda Annabi ya tura ya je ya jiyo masa labaran matsayin mutan Makka dangane da fitan Annabi daga Madina zuwa garin Makka da nufin yin umra. Sai gashi ya dawo, da ya zo sai ba Annabi labari kamar haka, ya ce ya Rasulallah, Quraishawa sun ji labarin fitanka daga garin Madina kuma sun san Makka za ka taho. To wannan yasa suka yi dandazo, suka fita da makamai da dukiya da raquma da iyalai, ma'ana sun yi shiri fa, sun yi shiri tsaf a kan su yaƙe ka. Sun je sun yada sansani a wani guri da ake kiransa Butuwa, kusa da garin Makka, ba shi da nisa da garin Makka sosai. Suka ce wallahi ba za ka shiga Makka ba, baka isa ka shiga Makka ba, sun yi rantsuwa cewa ba za ka shiga garin Makka ba. To a nan gurin da Annabi ya ji wannan labari, wannan dama shine dalilin da yasa Annabi ya tura wanda zai je ya jiyo masa labarin matsayinsu da matakinsu akan fitansa. To wannan sai yasa Annabi ya shawarci sahabbansa, Annabi duk abin da zai sai ya shawarci sahabbansa, saboda Allah ya ce wa shawiruhum til amr wa amruhum shura bainahum. To sai Annabi ya shawarce su, ya ce me ra'ayinku, me kuke gani? Inda Annabi ya ce ni tunanin da nayi, duk da Annabi ba wai ya yanke hukunci bane, shi ya bijiro musu da ra'ayinsa, amma ya suke ganin ra'ayinsa idan da wani wanda yake da wani ra'ayi daban. Ya ce ni a ra'ayina, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina ga tunda akwai ƙauyukan Larabawa a inda muke nan Usfan, wanda kuma Larabawan nan sun je sun haɗu da Qurayshawa sun mara musu baya akan cewa su hana ni shiga Makka da ni da ku. To ni yanzu ina ga dabarar da za a yi shine tunda sun bar gidajensu, sun bar ƙauyukansu da dukiyansu da iyalansu, mu afkawa ƙauyukan. Idan muka afkawa ƙauyukan, dole za su bar Qurayshawa su dawo ƙauyukansu don su zo su kare ƙauyukansu. Kaga in sun bar Qurayshawa shikenan, yanzu Qurayshawa za su zamanto ba su da ƙarfi sosai, mun rage musu ƙarfinsu. Wannan shine tunanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sai Sayyidina Abu Bakar ya ce, to ya Rasulullahi, ni ina ga tunda mu kai ka fito ya Rasulullahi tare da mu, ba da nufin yaƙi ka fito ba, ka fito ne da nufin ka je ka girmama ɗakin Allah, ka je ka yi aikin umra, ina ga kar mu yi haka. Amma yanzu a hanyar mu ta tafiya Makka, duk wanda ya takale mu kar mu kyale shi, yanzu kar mu afkawa ƙauyukansu mu kyale su, tunda ba dan wannan nufin muka fito ba. Nufin da muka fito dan shi shine mu je mu yi umra mu girmama ɗakin Allah. To mu tafi da wannan nufin da muka fito dan shi. To amma a hanyar mu ta tafiya, idan wani yayi kokarin takalan mu, to sai inda ƙarfin mu ya kare nan kuma. Annabi sai ya gamsu da shawarin Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Gashi shine shugaba. Sannan kuma shugaba idan ya kawo ra'ayi zai iya zartarwa, ko da wani ya kawo ra'ayi sabanin nasa. To amma saboda kyakkyawan hali irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yakan so ya nemi shawarin sahabbansa su bashi shawari, shawarin kuma in ya ga yayi ya dauka. Kaga kenan yanzu wanda yake ƙasa da kai idan ya ba da shawari sabanin naka, kuma kaga shawarin nasa yafi, ba abun kashe bane ka dauki nasan kai amfani da shi. To shi yasa Sayyidina Abu Bakar da ya ba da shawari, Annabi ya ji ya gamsu da shawarin nasa, sai ya ce wa sahabbansa, imdu ala ismillah, shikenan ba wani abu, mu tafi kawai. Ma'ana ba sai mun je mun afka mu ƙauyukan waɗannan mutanen ba, mu ci gaba da tafiya mu tafi Makka. Yanzu Annabi ya yi amfani da shawarin Abu Bakar. Da Annabi ra'ayinsa yana ga ƙauyukan da suke eriyan Usfan na Larabawan da suka je suke ƙoƙarin taimakawa Qurayshawa akan a hana Annabi shiga Makka ya je ya yi umra, gashi ya yi niyyan zai je ya yi umra. To Annabi yana ga su afkawa ƙauyukan. In sun afka musu, dole ƴan ƙauyukan za su bar Qurayshawa su dawo don su kare mutanensu. To in sun dawo kuma daga nan Qurayshawa sai ya zama an tabar da su, Annabi sai ya samu hanya. To Abu Bakar sai ya zama yana da ra'ayi wanda ba irin wannan ba, yana ga kar a afka musu, tunda Annabi bai fito da niyyan yaƙi ba, ya fito ne da niyyan ya je ya yi umra. Ya ce to Annabi ka tafi akan niyyarka da ka fito akan ta, ka wuce ka tafi Makka ka je ka yi umrarka. Amma akan hanyarka ta tafiya Makka, duk wanda ya yi nufin tare ka, to a nan sai mu tsaya mu yaƙe shi. Annabi sai ya gamsu da shawarin Sayyidina Abu Bakar ya ce mu tafi. To sai suka ci gaba da tafiya. Shi yasa Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce shi tunda yake a duniya bai ga mutumin da yake yawan shawartan mutanen da yake zaune da su kaman Annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Ya ce Annabi duk abin da zai yi sai ya shawarci sahabbansa, kuma sau tari da dama shawarwarin da suke bashi yana amfani da su. Kaga kenan shawari yana da muhimmanci. Abinda mutum zai yi shawarci mutanen da yake tare da su, zai iya yiwuwa kai abinda kake gani daban, abinda wani kuma yake gani daban, ta yiwu abinda wani ya hango ya fi wanda kai ka hango. Kaga sai zama an yi nagartaccen abu, sabanin ka doge kai abinda kake gani shi za a tafi a kai, hakan kai kuma ba kashe bane a kanka, ba zai rage maka martabanka ba, sai dai ma ya kara maka kimanka da matsayinka ga al'ummar da kake tare da su. Matukar zaka na shawartansu ko matarka ce. Idan ya zamanto abubuwan da za ka yi kana shawartanta, za ta na jin wani tana da matsayi na musamman a gurinka. Kar ka ɗauke ta mara amfani ko kuma mara tunani. Sau tari da dama za ka ga mata wani lokaci shawarwarin da za su bayar sai ka ga ya yi amfani, kuma ya amfanar, tunda Annabi ya shawarci matarsa kuma ta ba shi shawari, ya yi amfani da shawarin, kuma shawarin ya amfana ya amfanar. Sau tari da dama musamman Hausa Fulani ana ganin mace kaman tunaninta na kasashe ne, ko kuma amfaninta ba yawa, amfaninta kawai ta girka abinci, ta yi wanka wa yara, ta gyara gida, ba haka bane. Abokiyar zama ce, wasu abubuwan za ta iya hangowa da kai baka hango ba, kuma ta baka shawarin ka ɗauka kai amfani da shi. Kaga kenan, in dai kana zaune da mutum akwai buƙatar lokaci lokaci kana shawartarsa, kuma shawarin zaka ga zai amfane ka, kuma zai amfani wanda kake tare da su. Abu Hurairah yace bai taba ganin wanda ke shawartan mutanen da yake tare da su ba kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da tafiya. Qurayshawa da suka ji labari sai suka taho wani guri da ake kiransa Balda, sai suka zo suka yada sansani a wannan guri din. Wannan Balda din yana dab da jikin Makka. In ka fito daga Makka kafin ka je Tan'im, aka ce Balda yana wannan area. Gabanin ka isa Tan'im. Tan'im nan ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin Hajji, ya raka Aisha, ya sa Aisha a rakata ta je ta yi niyyan yin umra da ɗan uwanta Abdulrahman. Abdulrahman ya raka ta Tan'im, ta je ta kullo niyya na yin umra. To yanzu wanda suke zaune cikin Makka, idan suna so su yi umra, yawanci Tan'im suke zuwa su ɗaura niyya na umra, sai su koma su je su yi umra. Sai zamanto an samu me, an haɗa tsakanin hilli wal haram. Ya zamanto za ka yi aikin umra ka fita wajen harami kuma ka shigo cikin harami, tunda aikin umran ai a cikin harami ake yinsa. To ana so wanda zai aikin umra ya haɗa tsakanin hilli wal haram, wajen harami da kuma cikin harami. To wannan yasa wanda zai aikin umra dan cikin garin Makka sai ya fita daga cikin haramin Makka, ya je wajen harami sai ya yi niyya a wajen harami, sai ya shigo cikin harami ya yi aikin umrarsa, sai zama gangan jikinsa ya shiga cikin hilli kuma ya shiga cikin harami, duka kuma aiki guda, aikin umra. Suka zo suka yada zango a Balda. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa ba niyyarsa ta shiga garin Makka, ya ci gaba da tafiya. Ya isa daidai wata rijiya da ake kiranta Hudaybiyya, dab da zai shiga Makka sai raƙumarsa ta kwanta, raƙumar Annabi sai ta kwanta. Aka yi ta tashi ta ki. Wasu malaman tarihin suka bayyana cewar in an tada raƙumar an fiskantar da ita Madina sai ta kama hanya ta fara tafiya, in an fiskantar da ita Makka sai ta kwanta, ta ci gaba da tafiya ta shiga Makka. Sahabban Annabi sai suka ce, kai, yau akwai abun ban mamaki, raƙuma ta yi taurin kai ta bujire. Annabi ya ce, a'a, ba bujirewa ta yi ba, ba taurin kai ta yi ba, saboda ba ɗabi'anta ba ne taurin kai. Abin da ya kange giwa na Abrahata lokacin da ya zo zai rusa ɗakin Ka'aba, shi ya kange ta. Me ya kange giwa? Allah ne ya kange giwa. To ita ma wannan raƙumin Allah ne ya kange ta, Allah ne ya hana ta shiga garin Makka. Kenan yanzu Annabi ya shiga garin Makka ba alheri ba ne a wannan lokaci. Shi ya sa raƙumarsa sai ta kwanta. Kaga wancan giwa in an fiskantar da ita ariyan Yaman sai ta kama gudu, in an fiskantar da ita ariyan Makka sai ta kwanta, ko kuma ta tsaya ta ki tafiya. To haka ita ma raƙumar Annabi, in an fiskantar da ita Makka sai ta kwanta, in an fiskantar da ita Madina sai ta kama tafiya. To Annabi da yake yana da basira sai ce, ai, ba wai ta yi taurin kai bane, ba wai ta bujire bane, a'a, abin da ya kange giwayen Abrahata ya hana su shiga garin Makka, ita ma raƙuman shi ne kange ta. To me Annabi ya yi a wannan lokaci? Ina ga wannan za mu jinkirta bayani a kansa saboda ƙurewar lokaci. Sai Allah ya kai mu halƙa ta gaba. Abubuwan da muka karanta wanda suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.